عذابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول وألا من أقوم يبو بريشي ليس ريمان حدوى وأن المسلاتين مسلاتين دلادينشي أبن من كدوى جيها الزيقاوى وأن يني نا ثلاثة شاوكو جوتا رمضان الشيكالة تدبو ديدي قلي هدو يا 40 da hudu na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda shine hudu ga watan hudu a shekara ta 2023 na lissafin miladiya. Zaman mu na 13 ya kulu Allah tabaraka wa ta'ala wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الله ملوكين أولا آيوي بدابيو 64-65 a suratul nisa'i, a siyakin dai bayanin wajibcin karɓar hukunci da miƙa ko kai ƙara da zuwa hukunci zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da shari'ar Allah da hani akan aje wurin duk shari'ar da ba ta Allah ba. To a wannan siyakin Allah madaukake yake karrara mana cewa wa ma arsalna min rasulin, bamu aiko wani manzo ba. Asali kamar a ce ne wa ma arsalna rasulan, min din ana sa ta domin ƙara wato tabbatar da kuma zurfafa shi korewar, ya zama korewar ta tabbata cewa babu wani ɓangare na abinda zai iya shiga ƙarƙashin wannan suna na rasul da zai fita daga ciki. Ma'ana duk wanda ya cancanci a kira shi manzo, wanda ya tabbata manzo ne na Allah, to Allah ya ce ba mu aiko shi ba illa li yuta'a, sai don a yi masa da'a. To kun ji, babu wani manzo da Allah ya aiko sai face ya aiko shi ne don a yi masa da'a. Nan haka za ka fassara don a yi masa da'a. Lamun irin wannan ana ce mata lamun ne ta ta'alili, yawwa lamun ce ta ta'alili, kuma tana bayanin sababi. Me ya dalilin da ya sa Allah ya aiko manzanni? Shi ne a yi musu da'a. Shi ya sa wannan lamun ba ta sairura ba ce ta aƙiba da take magana kamar abin da ya shafi a ƙaddara, duk da akwai ma'anar hakan a ciki. Yawwa, amma in abu ya faru to shi ne za a yi wancan zance. Amma asali abinda ake so a faɗa a nan shi ne abinda Allah ya yarda da shi, ya yi umarni da shi, kuma zai ba da lada a kai da iradarsa shar'iyya, shine duk manzo ko abi shi duk wato kamar yadda ya fada ne wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun shi sai malami yake cewa can tabbatar da la ilaha illallah nan kuma tabbatar da muhammadur rasulullah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun isbatu al-ubudiyya lillah nan kuma wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idnillah isbatin tabbatar da wato risala da kuma ta'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bi idnillah bi idnin Allah eh bi idnin Allah kauni ko shar'i shar'i ko yawa in kuma ya riga ya auku duka kauni da shar'i da duk yana zai iya daukar wannan walau annahum id zalam Allah shi inda a ce yayin da suka zalunci zalamu anfusahu yayin da suka zalunci kawunan su suka aikata abin da ba daidai ba ja'uka da sun zo zuwa gare ka fastaghfirullah kuma su nemi gafarar Allah واستغفر لهم الرسول كما من ذن عطو من ذن الله صلى الله عليه وسلم يعني من مسو غافرة لوجد الله توابا رحيما لا سنك مو ألا أمتعين من يوم كرقة توبة كما سنم من يوم رحمة بجنكي معنا دا ألا يا كرقة توبة كما دا ألا يا جكانس يعين تسخي وانشان أبو دبا دي دي با دا سنزو ولنكا suka nemi Allah ya gafarta musu su roki Allah su din kuma manzo shi ma ya roƙan musu gafara to da Allah ya yafe musu fala wa rabbika Allah ce na rantsa da ubangijinka la yu'minuna mutane ba za su zama masu imani ba hatta yuhaqqimuka har sai sun hukuntar da kai ma'ana sun yadda sun amince kai ne mai hukunci في ما شجر بينهم دنگن ده ابين ده ياوكو اتسكانن سو ثم سنن باين سن كاو حكمتي يزما لا يجدون في انفسهم حرجا يزما معنى شرطي ان سامن ايماني اي شيني اكاو ما حكمتي يا رسول الله نبي يزما ازكاتن سو بابو وني كونتي ابين ده كينكي سن يبدا مما قضيت ده حكمتينك ko yusallimu to abu na uku shine su sallama kada a samu wato wata damuwa kuma su yadda da wannan hukunci su ne kauya zuwa ga wannan hukunci wannan abin kula shine fasarar waɗannan ayoyi malam sa'adi yana cewa Allah subhanahu wata'ala a waɗannan ayoyi yana ba mu labari ne labarin da lafazin labari ne amma ya kunshi umarni da kwadaitarwa labari ne amma ya kunshi ne umarni da kwadaitarwa Allah ne yake fadar cewa bai aiko wani manzo ba sai dan ai masa da'a kaga wannan ai labari ne to amma me ake nufi ana nufin ana umarta ku ya kumu menai manzo fa kuyi masa da'a domin dama dalilin aiko shi shine kuyi masa da'a an gane abu shine ma'anar labari amma yana nufin umarni wato kwadaitarwa akan da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da jawuwa zuwa ga hukuncinsa kuma yayi bayani cewa asali da gaya manufa ta farko kuma ta ƙarshe ta aiko manzanni baki ɗayansu dalilin aiko kowane manzo ba don ya zo haka kawai ya ce shi manzo ne kuma ya faɗi ya mutu ranar mutuwarsa rayuwarsa ta ƙare shi ke nan magana ta ƙare ba a'a ya zo ne a matsayin Allah ne ya aiko shi kuma a matsayin a karɓi saƙo daga wurinsa kuma a bauta wa Allah da umarnin da ya zo da shi tilas ne a yi masa da'a wannan kunga yana nuna kamar yadda malam zai zo ya ambata mana cewa manzanni Allah ma'asumai ne, ma'asumai ne tunda yace a yi musu da'a mutlaqan bai kawo wani sharadi ba, ya nuna kenan duk abin da suka faɗa ba kuskure. An gane? Yawwa. Don haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yi umarni ba ka waiwayin za ka yi ko ba za ka yi ba, a'a kawai za ka yi wajibinka ka yi, in ba haka ba ka saba wa Allah. An gane abu? Duk zancen da muke a wannan kwanakin, a wannan siyakin, duk wannan abin yake so ya tabbata. Sannan malam ya ci gaba da cewa matuƙa da gaya ko dalilin sababin aiko manzanni shine su zama abin biyayya, ma'ana abin abisu. Duk wanda aka aiko musu manzanni ɗin nan wajibi su jawo zuwa gare su a cikin dukkan al'amuran da suka umarce su ko umarnin da suka yi musu ko kuma abin da suka hana su. Wannan shine dalilin aiko manzanni. Duk abin da Allah ko in ce duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar na umarni to a bi shi, ko ya saba wa san ranka, ko ya saba wa al'adun garinku, ya saba wa al'adun inda kake zaune da gargajiyar garinku da unguwarku da fadar wane da fadar wane, ko ya saba manzon Allah za a bi sai a aje al'adar da aka saba rayuwa a kanta. Idan aka ce ga maganar manzon Allah sun ta rushe al'adar kowa da umarnin kowa indai sun yi karo, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza, wani kuma daban, ko malami ko sarki ko mai unguwa ko hakimi ya ce kaza za a yi bayan ya saba wannan manzo Allah, to manzo Allah za a ga. An gane wannan? Wannan shi ne fa umarnin Allah, shi Allah da ya aiko manzo abin da ya ce a yi kenan. Idan haka kenan wajibin duk musulmi babba ne shi ko ƙarami ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In yana kan wata al'ada da ta saba wa ta manzon Allah, to wallahi zaman sa lafiya shine ya barka ya yi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da shi. Wannan shine zaman lafiya. Sannan kuma su zama abin girmamawa, irin girmamawa wanda mai biyayya yake wa wanda ake wa biyayya. Wannan yana nuna maka ashe duk mai biyayya yana girmama wanda yake wa biyayya, haka ne? To irin wannan girmamawar ban wanda ake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tafi wanda kake wani duk wanda kake girmama shi. Wajibinka in kana so ka zama mai imani, girmamawar da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tafi girmamawar da kake wa babanka, tafi girmamawa da kake wa babarka, tafi girmamawa da kake wa mai unguwarku da gagacinku da hakimi da sarki da gwamna da shugaban ƙasa da duk wanda ma suke ƙasa da su ko da ban faɗa ba. Kowane ne girmamawa da kake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tafi girmamawa da kake wa kowa a duniya. Wannan kuma ina jin ko su kansu wanda aka ambaci waɗannan lafuzan ai wajibinsu su yadda cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi su daraja. Bai kamata mutum ya ji haushi ba, ai an yi zancen manzon Allah ne ba kai aka ce ba, a manzon Allah ai an fahimci zancen. To don haka dole ne, me yasa ko a soyayya waye a cikin mu yanzu ya kai daraja sayyidina Umar, amma mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sayyidina Umar da ya ce yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da komai sai shi kansa. Lokacin iya fahimtarsa kenan, ya ɗauka mutum ya fi son kansa sama da kowa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, sai ya ka canza, sai ya zama ni ka fi so sama da kai kanka. Wannan ita ce dama fassarar annabi aula bil mu'minina min anfusihi, da haka kai kanka annabi ya fi ka matsayi a gun kanka kai. Shi ne in ka yarda da wannan ka zama mu'mini. To ashe kenan wajibi kowa wanda ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallama masa, ya minka masa, ya yarda ya fi shi. Kuma dokarsa ita ce doka, idan yana da wata doka da ya dora wa mutane sai aka ce ta saba wa ta annabi, sallallahu alaihi wasallama to ya aje wannan doka ya daina amfani da ita yana san ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya ci nasara ya zama Allah subhanahu wataala ya karɓe shi a fadarsa ranar kiyama to ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna lafiya ya Allah ka sanya mu cikin mabiya kuma masoya masu girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya masa da sannan yace sai ka wannan magana da na ambata da zu cewa a wannan magana aina masu littafi dai kuna ji ko kuna ganewa yau mai Hausar ita kadai zai taimaka mana wajen saurin fahimtar da rage mana lokaci wannan aya tana tabbatar da cewa manzannin Allah gaba ɗayansu ma'asumai ne za su kuskure cikin abin da suke isarwa daga Allah da kuma cikin duk abin da suke bayarwa na umarni da kuma cikin dukkan abin da suke hanawa na hani ma'ana in manzon Allah ya ce qala Allahu ta'ala to babu ƙarya a ciki babu kuskure duk abin da ya isar Allah ne ya ce ya isar sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya jama'a ku yi kaza to Allah ne yace ce ayi in manzon Allah sai ya hana wani abu yace jama'a ku daina kaza to Allah ne yace ya hana mutane babu san zuciya a abin da ya ambata in akwai wani abu na kuskure da zai iya aukuwa to a iya rayuwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma take Allah zai masa magana cewa wannan abun baya cikin abin da muka ce ayi don haka a dakatar da shi ban da shi kun gane ko in ya dau wani mataki sai a ce me yasa ka dau wannan matakin kaga an masa gyara to a rayuwarsa akwai wata magana da fahimta ce ta malamai na tauhidi a dunkule daga irin waɗannan maganganun da ayoyin wanda nakan yawan nana ta muku a cikin darussa cewa dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya bayyana wa mutane khabaran aw amran aw nahyan ko labari ne ko umarni ko hani aw hukuman ko hukunci to dukkanin wannan abun bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abun tabbace shine abin da Allah yake nufi a bauta masa da shi ba kuskure a ciki kuskure yakan auku ne kawai a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yayi wani abu Allah ya ce me yasa kamar gashi nan da yawa a cikin alqur'ani kuma ba wannan ba nuna rashin ladabi bane ya Allah dama wani umarni bai gabata ba domin shi baya sabawa Allah sai ya yi wani aiki a cikin mu'amalolin da yake da mutane sai Allah ya dakatar da shi a banda wannan cikin abin da ka fahimta wannan a cire shi kar ai kaza kar a sake to wannan hukuncin shi ne zai zama na ƙarshe har in dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu akan wani abu to wannan shi ne addinin Allah ai ba ku manta wannan zancen ba ku riƙe shi gam-gam yawa babu kuskure a maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda aka kawo mana bayan rasuwarsa tunda ya rasu Allah bai gyara ba bai ce akwai kuskure ba to babu wani dan adam da zai kawo maka kuskure a cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya karbu kun gane wannan mintan shi ma a rike shi Qur'ani ba kuskure hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka tabbata malamai suka yi aiki a kansu suka tabbatar da wannan ya inganta eh manzon Allah ya faɗa to shi ma ba zancen ka ce masa kuskure an fahimci wannan shi ne abin da Allah ke nufi manzo ya faɗa kuma ya faɗa kuma wajibinmu mu yi aiki da shi in na aiki ne in na karɓa ne da gaskatawa mu gaskata Allah ta an gane wannan shi ne ma'anar wannan domin malamin yake cewa domin ku Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a yi musu da'a mutlaka da'a da ba a yi mata kaidi ba yace abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abi shi kawai yace yace in yayi kuskure ko in yayi daidai ko in abin nan abi shi in yayi daidai ba kada abi shi in yayi kuskure kai waye ka san annabi yayi kuskure kai waye ko baka isa ba babu mai sanin wannan sai wanda ya fi shi shine wanda ya aiko shi shine wanda ya halicce shi shine kawai zai iya gane ya san cewa nan gurin ba haka ya gaya masa ba to kuma tunda shi yanzu baya nan yanzu muna karanta ayoyi ne muna karanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da muka samu ya ce to gaskiya ne babu kuskure a ciki falau inda a ce a cewa su falawla annahum ma'sum inda ake su ba da ba ace ba ma'sumai bane su to la yusharri'una ma huwa khata ba za su shar'anta abin da yake kuskure bane ko lima amara ko lima umira bi zalika mutlaqan saboda umarin dama tunda yace ko ma ba ma'sumai bane ko me tunda yace abisu to dama ba su ba umarni da abin da yake ba daidai ba an gane dan haka in dai manzo ne yayi umarni to umarninsa daidai ne ba kuskure ba ne kadin Allah madauki da yace bi idnillah ai da'a sheka ko aqwa'atu min al-muti sadiratun bi qada'illah da'an nan da zaka zama mai da'ar yewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to tana aukuwa ne da hukuncin Allah da kaddararsa ma'ana babu abin da zai auku sai da kaddarar Allah nan kun ga kamar malama ya bada fasara menene cewa ba abin da zai auku sai da kaddarar Allah kamar me yake nufi ma'ana izinin Allah yana nufin kauni ana zai iya daukar duka yawa zai iya daukar duka da kaddari kai kaddari kauni da kuma kaddari shar'i don an yi talakin kaddarar zai dauki wannan zai dau wannan dan haka a cikin wannan akwai tabbatar da qada'i da qadar da kuma kwaitarwa akan neman taimakon Allah da bayani domin tunda Allah ya ce abu baya aukuwa sai da izininsa to in kana son kai abu sai ka ce ya Allah ina neman taimakon ka domin shine mai ba da izini ai ko zaka fahimci wannan daga fadin ba abin da zai auku sai da izinin Allah da bayanin cewa ba zai yiwu mutum ba la yumkinu lil insani in lam yu'inhu Allah in Allah bai taimaki mutum ba to ba zai yiwu ba an yi ar rasul ya da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ba umarni ne na mutum ya kafa hujja da kaddara ba in an ce yiwu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ai Allah ne bai in bai yi da'ar ba sai ya ce Allah ne bai nufe ni ba an gane yawwa domin Allah shi ya riga ya ba da umarni shi yasa dama fassarar da tafi a nan a fassara wannan izini da cewa izini ne shar'i cewa wal'allabi ya ƙasabi amra Allahi ko yawwa ta'atar rasul wa nahya Allahi ma'asiyatar rasul yawwa umarnin Allah na aiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a shi ake nufi a wannan izinin da kuma an hana ka sabawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah madaukaki sai ba da labari dangane da karimcinsa mai girma da kyautayinsa cewa Allah madaukaki mai kyauta ne mai karimci ne Allah baya ruwa sannan kuma da kiransa ga duk mutanen da suka aikata miyagun ayyuka cewa su tabbatar da wannan laifi cewa su masu laifi ne kuma su tuba su nemi gafarar Allah in suka yi haka to Allah zai gafarta musu shi yasa ya ce walau annahum idzalamu anfusahum ina ma a ce da a ce yayin da suka zalunci kawunan nasu din nan aka ce su je su kai hukunci bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ki suka tafi wurin dagutu da a ce ja'uka sun dawo sun zo wurinka mu'tarifina bi dhunubihim suna masu tabbatar da cewa su masu laifi ne ba khi'ina biha suna masu kaskantar da kai suna nadama akan waɗannan zunubai da suka yi fastaghfiru Allah kuma su nemi gafarar Allah akan abin da suka aikata wastaghfara lahum ar-rasul shi ma manzo ya neman musu gafara su sun nema su roki Allah sun ce ya Allah ka gafarta mana kuma sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya roki Allah ya Allah ka yafe musu gafarta musu to da sun yi haka la wajadu Allah tawwabar rahima sun samu Allah subhanahu wataala ma'ana da ya bayyana musu cewa lallai Allah subhanahu wataala ne yawan karɓar tuba ne kuma sannan mai jin kai ne ma'ana la taba alaihim da Allah ya karɓi tubansu ta hanyar ya gafarta musu zaluntar kansu da suka yi ya ji kansu ta hanyar karɓar tubansu ya karɓi tubansu ya yafe musu ya kuma ba su taufiki cewa su yi tuban domin shi tuba baya aukuwa sai Allah ya maka taufiki za ka iya zama lokaci mai yawa kana fata kana buri ina son in tuba ina son in tuba wallahi zunubin nan ya ishe ni ina fata in tuba to idan Allah bai baka taufikin ka tuba ba sai ka ga kana ta wannan taswifin cewa zan yi sai ka boka kasa dan haka Allah ya ba su taufiki sannan kuma ya ba su lada akan tuban da suka yi ka ji gata kai zunubi sai ka tuba to in ka tuban sai a yafe ma kuma a baka lada wannan mai falala ce ko ba fa ba karamar falala ba domin ne sai ina ka gano wannan in aka ce an tuban maka an karbi tubanka ba magana ta kare ba to tawwaban kenan in an ce rahiman din me kare ne na jin kai falala da lada kuma da za a kara maka za ka Allah mai karbar tuban bawansa ne kuma sannan mai kyautayi ne masa bonus je maka bonus kare akan abin da ka nema Allah ba a neman abu a wurinsa ya baka iya shi zai baka yi shi kuma da ƙari saboda ne me yasa aka kasa addu'a zuwa kashi biyu akwai du'a'u ibada akwai mene du'a'u masala idan kai du'a'u ibada ma'ana ibada ce ko ta zikiri ko sallah ko makamancinsu a ciki يتضمن سؤالا وإن لم تسأل قولا بك الدعاء فأما سلر تاكن شاء الدعاء أما سلن باين كاي سلر دعا بند أكي سامو أتكين فلالا دعا نرسل أن يتقل أنبتا قل لي سلر دعا باش كذا توسيفك سامو تبو لمي سبو لكاي كاي كاي كبكرو كيو النمبا وما قاش كا سامو إن كو مكرو كا سيم كوما كم قائدر du'a wa mas'ala Allah cikin hukuncin sa ya sani in abin nan alheri ne gare ka ya so ya baka sai ya baka in kuma ya so sai aje maka shi a matsayin wani lada a lahira kai addu'a ba a biya maka bukatar ba amma an aje maka lada ko kuma an kaddara wani abu mummuna zai same ka sai a kaddara an fasa shi ma wannan wata ne ce halalaci kullum muna faɗin wannan da maganar sayyidina Umar da yake cewa shi baya jin hammin ijaba abinda yake jin hammin sa shine addu'a ma'ana ba abinda yake yi masa wahala shine addu'ar ba maganar ma'ana abinda yafi damun sa shine ya samu damar yi addu'a domin ya san in yi addu'a to ba ta faduwa ƙasa banza ba maganar amsawar bane domin inda ya yi ɗayan abubuwa ukun nan za su faru ko a amsa ko a aje masa lada ko a kawar masa da wani mummunan abu da zai same shi sai Allah ya fasa ya kyale shi alheri ne ko ba alheri ba duk yana cikin karamin Allah da judinsa Allah ya ƙara mana sai ya ce wannan zuwa da aka ce ولو انهم ظلموا انفسهم عند اتي عند suka zalunci kawunan su din ja'uka sun zo maka malam anan shi malam Abdulrahman bin Nasir sai yake cewa wannan zuwan da aka ambata ja'u ka dinga ilin rasuli cewa aje gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake mukhtassin bi hayatihi yake banci rayuwarsa ne rayuwarsa wacce rayuwarsa ta duniya Hawwa kafin tabbatar innaka mayyitun wa innahum mayyitun ko kafin tabbatar rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda da ijma'in duk musulmin duniya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa ta duniya ta kare ranar tishinin 12 ga watan Rabiul Awwal ko a shekara ta 11 bayan hijira duk musulmin duniya da ke yarda da wannan ba to yana da matsala a imaninsa kun gane annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwa dai ta duniya ya kare ta Allah ya dauke ransa yana da rai amma wace rayuwar ta barzakhu an fahimci abin to wace ake nufi anan rayuwar da ake nufi ja'uka wa law annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wa astaghfara lahum ar-rasul ja'uka ana nufi sai a tsayaka yawa ana nufin a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gano na ko ku gane ba bi muqtada ash-shar'i wal lughati wal 'urfi wannan shine abinda wannan aya take faɗa a shar'ance a lugar larabci a al'adance in aka ce mun je gun wane to ana nufin mun je wurinsa ya ganmu mun ganshi mun yi magana da shi a wace rayuwa a wannan duniyar ba a cikin kabari ba kun gane wannan abu wannan shine zahirin abin da Allah ke nufi a Qur'ani kuma shine wajibin a tafi zuwa gare shi a fassara duk abin da za a kawo na cewa abin nufi shine a je kabarinsa to babu wannan zancen a cikin ayar Qur'ani babu abin da za a kafa hujja da shi a cikin wannan ayar cewa ana nufin a je kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nemi istighfari a ce ya rasulullahi ka roƙan min Allah wannan shirka ne da Allah Allah ya hana wannan ba a roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a rayuwar barzakhu ana roƙonsa a rayuwar duniya a zo wurinsa a ce ba mu kaza ba mu kaza roƙon mana Allah a yi roƙon ruwa duk wannan an yi kuma wannan duka daidai ne amma bayan rasuwarsa babu wani daga cikin malaman musulunci sahabbai tabi'ai da aka ga sun halatta wa mutane a zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dalili ingantacce a zo kabari a ce ya rasulullahi da ni na zo ka neman mun gafara ko ba ka ce shi ya gafarta maka ba ka ce ya rasulullahi ka roƙan mun Allah ya gafarta mun wannan Allah ya hana wannan domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu a rayuwarsa ta barzakhu ba a wannan mu'amala da shi irin yadda su sayyidina abubakar da umar da usman da aliyu dukkan waɗanda suka rayu tare da shi sahabbai kenan ba su taɓa aikata irin wannan abu sun shiga cikin halin damuwa ko ba su shiga ba ba su har suka yi ta fafatawa ma har da yaƙi ya auku tsakaninsu na saɓani idan da akwai irin wannan mu'amalar tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'umma sai da tun wancan lokacin da tuntuni mun samu yadda za a yi magani kawai sai a je a ce a annabi sallallahu alaihi wasallam a koyaushe ma da ransa za ka kawai a je a tsaya a bakin kabarin a ce ya rasulullahi to fa ga fitina ta faru wane ya ce shine kaza wane ya ce shine kaza a ce fatima radiyallahu ta'ala anha ta zo gun abubakar ta ce a bata gado sai abubakar ya ce kawai sai ya tambaye shi a bata gogar a bata da dinka tsuna rikicin na tsinuwa ma ba a kansa duk da abu da ba zo yanzu har wani ya sa addinin su shine tsine abubakar ya zalunci fatima ba ko mu gane wani abu ba da shi ke sai sai abubakar ya ce ya rasulullahi to gafa abin nan abin da ka faɗa mana din nan cewa mu annabawa ba a gadan mu abin da muka bari sadaka ne yana nan ko kuwa wannan gado yana nan shi ke nan sai a ji murya
sai magana da Zainab Abubakar sai kuje ka bata kayanta ya wallahi da Abubakar ya gama da bi samu wannan tsinuwar da yanzu a cike masa bayan ko ba ka bane to me yasa ana da damar yin wannan Abubakar bai wannan ba kun sabanin ma da suka yi a lokacin rasuwarsa za a yi masa wanka cikin kayansa da sutura ko kuwa ya za a yi suka yi sabani suka rasa yadda za su yi sai da aka yi musu magana inda shi ne mai maganar aida sun ji saboda ne shi ya riga ya fita daga rayuwar duniya rayuwar da ake da Allah yake faɗa ka san su masu ƙoƙarin kafa hujja da ko wannan ayar ko wasu maganganun su ce a tuwaye ya hana a roƙi annabi ai ya fi kowa ai a koyaushe ma yana dare wannan duk tsokanci ne yau in ana zancen dalili kafa ashe na yi zagi ba zagi ba ne ina nufin rashin wayo ne dalili ake so a kawo na ƙur'ani a kawo dalili na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ingantattu sahiha sabita ba sai ma ka kawo mutawatiri ba ko ahad in ya tabbata duk da masu wannan zancen za su yayi a babin aqida ba a amfani da ahad to ai malaman sunna suna karɓar ahad ko a babin aqida da aka kawo ahad daga manzon Allah sana ya halatta waɗannan zan zo maganar wasu riwayoyi da alƙabi Iyab ya kawo a cikin ashifa dangane da Imam Maliku dangane da Abu Ja'far al-Mansur cewa ya fuskanci kabari ya roƙi Allah maɗaukaki kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai masa istighfari kun kawo wannan amma wannan ba shi da isnadi Muhammad ibn Humayd ar-Razi wanda ya rusu a shekara ta 248 shi ya ruwaito kuma bai hadu da Imam Malik da ya rusu a shekara ta 179 ba Abu Ja'far al-Mansur shi kuma 158 ya rusu daga duk zancen ba shi da tushe amma sun za ga sun dauko wannan duk sai ta kakkaro moshi a matsayin hujja wannan babu hujja kuma maganar Maliku a wannan matsala ma ko ta inganta neman mata dalili za a yi daga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daga maganar Imam Maliku kun gane wannan zancen farko ke sannan matsala ta biyu da sukan kawo galibi kissar wani al-Utbi kun taba ji ko ba taba ji ba sun kawo ta a littafan sufaye da yawa da suke ƙoƙarin nuna halaccin a zamanin yanzu mutum ya je kabarin manzo Allah sai ya ce ya rasulullahi ya neman mun gafara sai su kafa hujja da wannan walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfirsi ai mun san alqur'ani an ce azogun sa wai wata rana wani al-Utbi wai yana zaune a kowa kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga wani balaraban ƙauye ba a san balaraban ƙauye sai ya ce ya rasulullahi a gafarta mun a neman mun Allah ya gafarta mini da makamantan irin wani sai ya tafi bayan Utbi ya tafi gida yana bacci sai ya gani a mafarki manzon Allah ya zo masa ya ce ya Utbi je ka gaya wa balaraban ƙauye nan cewa Allah ya gafarta masa cikin wannan kissar ko isnadi ba ta da shi ballantana a bishi a gano ingantacce ne ko ba ingantacce haka kawai suke ambata su Ibn Hajar al-Haytami su As-Subki duk suna faɗar wannan kuma su ta kafa hujja waɗanda suka yi musu raddi su Ibn Abdulhadi Dimashqi da makaman Ibn Nasir ibn Dimashqi da makaman kansu da ɗaliban Ibn Taymiyya da su Ibn Shibiyya sun faɗi wannan kissa ba ta da asali duk sai musu fassara da cewa menene makiya manzon Allah ne ai hujja za a kawo ba zagi za a yi ba yawa hujja za a kawo kamar da sasawa ne a cikin siyanatul insan da yake tattauna wannan matsala yake cewa asali la shari'a la luga la urfi babu abin da yake taimakawa wannan kissar cewa wannan kissar tana da alaka ma da wannan ayar kwata-kwata ba ta da alaka domin abinda Allah madaukaki ya faɗa shine a je gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daban zuwa kabarinsa daban almaji'u ila annabi sallallahu alaihi wasallam la yashmal bi ayyi wajhin min alwujuh almaji'a ila qabrihi an banjon cewa a je gurinsa kwata-kwata baya kunsar a cikin afradin abubuwan da zai kunsa baya kunsar cewa a je kabarinsa zuwa kabarinsa baya cikin wannan zancen sai akai a je gurinsa haka a je gurinsa ana nufin me lokacin rayuwarsa bayan rayuwarsa kuwa wajibin kowanne mumini in ya zalunci kansa to ya nemi istighfari tsakaninsa da Allah ya Allah ka gafarta mini ko a wannan gari yake idan ba haka ba kamar ka lazimta wa mutane duk wanda ya zalunci kansa in bai je Madina ba ba za a gafarta masa kuma duk duniya ba malamin da ya faɗi wannan zancen ko akwai yanzu idan ka ɗaga hannunka nan kai mai laifi ne ka ce ya Allah dai istighfari kai ta istighfari استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه كي دبو din ba zaka samu kowa sai saboda baka je Madina ban ce an ce haka ba ban ce wani ya faɗi wannan amma dai wannan ma'anar ba ta cikin ma'anar da'uka babu ya rage abu ba kashi wa ake yi ragewa ake volume din kuka sa yawa kun fahimci zance na? Yawwa don haka har malamai suke cewa kamar sasawa ne yake cewa wannan in aka ce wannan lafazi na ja'uka ya kunshi almaji ila qabrihi yalzamu kenan ya zama wanda zai je gunsa shi ma a barzakhu yake ma'ana sai wanda ya mutu shi zai tafi gurinsa ko ba haka bane domin yanzu ba mai iya zuwa gurinsa ya magana da shi magana dai cewa yana ji ana kawo hadisan sai ana dawo masa da ransa yana amsa sallama da sauransu waɗannan umur ne da suke aukuwa bi muqtada alhayatil barzakhiyya wanda kuma mai rayuwar duniya bai san yadda wannan abin ke aukuwa ba duk wanda ke duniya bai san yadda ake dawo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ransa ya amsa sallama ko akwai wanda ya taba ganin yadda ake yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba mu labari idan mutum an binne shi mutanen da suka binne shi sun juyo suna tahowa ya ba mu labari annahu yasma'u qara'ani alihi yana jin takun takalmansu ko to shin su wanda suke wajen su ma suna jin yadda yake ji babu mai ji ko saboda me saboda rayuwarmu da tasa daban shi a barzakh ne ke Allah ne ke isar masa da sautin ba lalle ya zama cewa da kunnansa na duniya da muka san shi da shi domin an zare rai yanzu baya tare da shi waccan rayuwar wata iri ce irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu labarin rayuwar shahidai suna nan a cikin aljanna suna yawo fi hawafil tairin ko a cikin makoshin abin nan tsuntsaye kuraye suna yawo a cikin aljanna wannan duk labarin ne barzakhu ne yadda abin yake aukuwa ba mu san hakikarsa ba to haka rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu a cikin kabarinsa na'am ya tabbata rayayye ne rayuwa wata iri amma ta barzakhu irin rayuwar da shahidai suke yi wa afdal tunda ko huwa afdal min ash-shuhada tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowanne shahidi to wannan duk mun yarda da wannan amma cewa ana mu'amala da shi irin mu'amalar ta duniya ka tashi ka je yanzu din dan wasu Yahudawa ko a Talmud kada babu labari wani malamin Yahuda yana cewa su za su je wurin mutumin da ya mutu sai su tambaye shi ai na ka ɓoye kaza da kaza da kaza sai ya gaya musu sai su dawo sai a je wurin sai a ɗauka wannan kuma duk ƙarya ce ta malaman su da don su halatta wa mutane ko su girmama kansu a gunsu su nuna cewa su suna mu'amala hatta da matattu a tarihin ɗan adam ba a san wannan ba sai masu harka da aljanu da tsafe-tsafe da makamancin wannan amma normal mutum musulmi baya mu'amala da wanda ya mutu kuma babu wanda ya isa ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba lafazin mutuwa haka Allah ya amfani da shi a cikin alqur'ani ba rashin ladabi bane ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am annabi sallallahu alaihi wasallam muna faɗa ya rasu a ce ya baku ko ya mutu duk girmamawa ce a faɗi wannan saboda ana da lafazin mutuwa kamar an yi masa rashin ladabi to amma tun da yake a cikin alkur'ani ni ban yadda a cikin alkur'ani akwai lafazin da Allah zai amfani da shi akwai rashin ladabi a ciki wanda yake ɗaukar lafazin alkur'ani shine yayi wa alkur'ani rashin ladabi kun fahimci irin waɗannan abubuwan ku daina gudun su kawai saboda irin wannan amma fa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ƙarfin kuma ai masa maganganu na galatsi irin yadda za ka yi wa ɗan uwanka ko wani mutum wanda ba shi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kar ai masa magana ko ai magana a kansa magana da za ta nuna rashin girmamawa amma abinda nake nufi lafazin mutuwa lafazi ne shar'i ba zagi bane ba kaskantawa bane idan akwai zagi ko kaskantawa a ciki to Allah ba zai amfani da shi ba kuma dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ba abin kyama ba ne abin da Allah ya amfani da shi ya fi ka sanin tsarkin lafazin da zai amfani da shi tuhumar wannan lafazin matsala ce ku kala wannan maganin mu dawo kan fiyakin maganin babu dalili kuru-kuru a kan cewa abin da ake nufi da wannan aya shine mutum ya tafi ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya neman masa gafara a gun Allah cewa a je gurinsa kan shi ya karfafa mana wannan magana cewa ana nufin lokacin rayuwarsa ne ko ba haka ba ne domin in yana da rai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yaron da aka haifa ma a gari a zo da shi wurinsa ya masa addu'a neman tabarruki ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana da albarka komai nasa da albarka an gane idan ana roƙon ruwa a zo a ce ya rasulullahi kai ne annabin Allah ka daga hannu ka roƙi Allah ka roƙan mana Allah ayi ruwa kuma ya daga hannu ya roƙa kuma Allah ya zubo da ruwa yana hutuba kafin ya sauka jeminsa har ya jike da kuma ba ko ga jimarai waye ne wannan Allah ne yawa manzansa karama da mu'ujiza da aya to amma bayan rasuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu ba a cewa mutum ya je gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wannan ma'anar ta rayuwar duniya da ana haka to wallahi da Abubakar da Umar da Uthman da Aliyu da su sauran manyan malamai duk da mun ga sun fahimci wannan zance wacin kissa ku ta ashafa ba ingantacciya ba ce da aka ka ajita sai magana Imam Malik haka nan wannan maganar Qutbi babu zancen inganci a tambayi malaman hadisi duk sun san haka haka ke nan magana ta ina ta kai da ka kissar Qutbi la mahalla laha a wannan aya an faɗi wannan ja'uka saboda dama zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ransa ƙarin falala ne wajen neman gafara a wurin Allah saboda me addu'arsa ita kadai abin nema ce kai yanzu da kai addu'arka inda a ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai da kai taka a gida da ka je gun annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce ya rasulullahi a roƙan mun Allah kaza wace ce ta fi karbuwa wace ba ta kalli ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce to abinda ake nufi da wannan umarin sun maja uka a rayuwarsa ba a bayan mutuwarsa ba to bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda yake wajibin kowanne musulmi shine ne ya istighfari ya roƙi Allah ya gafarta masa ya tuba ga Allah a duk inda yake a duniya an gane a ko'ina a cikin gidansa a masallacin garinsu duk inda ya aikata ko ba anan ya aikata laifin ba to ya nemi gafarar Allah a duk inda ya samu dama in zuwa yayi masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya cikin umarni ya je ziyara kabarin manzon Allah sai ya daga hannunsa ya ce ya rasulullahi inda Allah ya ce walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka to gani nazo ya rasulaka wannan tabawa fahimtar sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma fahimta sai ta bid'a tsakani da Allah yawa malaman musulunci sanna baya babu wanda ya fahimci wannan am kace mutaakhiruna min alfuqaha kamar da malam ibnu taymiya ya ambata su suka fahimto irin wannan kuma fahimta ce wanda take gurguwa an gane gurguwar fahimta ce la yadullu laha la alkitabu wala sunnatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma wannan ba kaskanta darajar manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam ba rage masa ikon da yake da shi bane a'a tabbatar da cewa abinda ake ganin yana da damar yayi shi anan Allah bai nuna yana da damar yin wannan abu cewa kaje ka ce neman maka gafara ya neman maka gafara yana cikin kabarin sa kai kana rayuwar duniya shi yana barzakhu wannan abun babu shi an gane wannan abu wato matsalar da take faruwa ya ƴan uwa musulmi ita ce su masu bin hanyoyin musamman sufaye ne da kuma sauran masu bid'a abin tausayi dangane da su shine karime-karime don su tabbatar da wani abu da suke so ya tabbata wallahi in wannan abun ya tabbata da dalili shar'i qat'i la ihtimala fihi menene mutum zai cucu da shi in ya ce aje ai babu ko ba ka bane babu abin da zaka cuci dan ka ce ayi abin da ya tabbata ina ce yanzu duk zantan da muke abin da ya tabbata abu kaza ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza in ya ce yana nan shi ake nema bai ce ba ba a shar'anta ba shikenan sai abu shi an gane wannan nan can to da haka manzo Allah fa yana nan da darajar sa da girman sa kuma rayuwar barzakhu yana cikin ta mu kuma da muke duniya yadda su Abubakar ba su yi mu'amala da shi suna rayuwar duniya shi yana barzakhu su yi mu'amala da shi ta tsakanin mai rayuwar duniya da mai barzakhu ba to haka ba za mu yi ba haka za mu haƙura an fahimci abu mu nemi gafarar mu daga Ubangiji mu yi addu'ar mu ga Ubangiji subhanahu wata'ala ba za a roƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda ba mai iko a kansa sai Allah ba amma abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da iko a kansa a rayuwarsa lokacin da yake dare an nema ya bayar an nemi abin duniya ma ya bayar an nemi addu'a yayi kuma an ci nasara yayi magana yanzu irin abubuwan da ake so a samu warware wasu kamar da na ambata da hukunce-hukunce na shari'a da abubuwa da aka zo da su ake aiki da su har sahabbai su yi sabani a tsakaninsu akan matsaloli na fiqhu inda ana wannan wallahi da yanzu duk duniya ba sabani ko za a samu wani sabani ai magana mai sauki ce kawai sai a biya ma kudin jirgi kawai sai a tafi biyu ya rasulullah mai hukuncin kaza ko sai da ana yin haka wallahi da an ji daɗi da duk duniya mun zauna lafiya wallahi duk sabanin nan tsakanin su wane da su wane wane ba ya wani wane sallah da rikicin kaza da kaza da duk da babu shi kowane shehi zai tafi gurin annabi na annabi baya ƙarya kuma mu gane su ɗaya ce ba zai gaya wannan kaza wannan ma a gaya masa kuma wani abu daban ba kana jin wannan to ka san dole akwai ƙarya a wani wuri kuma wallahi annabi baya ƙarya haka in ka ji wani ya zo ya ce an ce masa kaza wani kuma ya zo ya ce an faɗi ma wani abu daban to an san su suka yi ƙarya to duk din ai maganin wannan dama ya roki Allah Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'badu ko la taj'al qabri idan ko yuksaru tibdad ilayhi za ai ta yawan zo a zo ai ta neman wani abu na duniya a gurin sa annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsarkake shi daga wannan ko gana nan jan ko ba ku gane abin da yake nufi ba inda da damar tambayar sa irin waɗannan tambayoyi kuma har a ga amsa da shi ke nufi ba lantana istar utubi ma asali mai jefe in ma da ta inganta sunan ta fa mafarki kuma utubin nan ma ba a san waye ba an ce me eh idan a arabi aka ce a faɗi sunan sa ba waye da wa suka hadu waye ruwaito kuma wannan ma an ce zai iya zama a kowane zamani wasu suna da wasu shubuha ganin ibnu kasir ya ambaci wannan kisar utubi din kuma ba inganta ta yi ba ba inganta ta yi ba irin abin da wasu ne suka faɗa ya ambata da kuma abubuwan da suke cikin littattafan tafsiri nawa ne wanda ba su da asali shi ambatan magana a cikin littafi ba shi ne hujja ba ya san dai ɗaliban ilimi a dukkan san wannan amma na san abun mutane da yawa da ba su sanin sai ba su sani ba amma dai wasu usus na ilimi sun jahilce su musamman dai masu dora abubuwansu na addini da aqifa sufaye musamman za ka ga waɗannan irin abubuwan sun dame su kuma su ba hujja ne da su a kai ba ta ci to waye ya hana ai ba zancen hanawa ake ba ko to me yasa ba zai yiwu ba duk ba zancen ba zai yiwu ba ake ya yayu kuma ya tabbata an samu dalili mai tabbatar da cewa ya yiwu alal ra'si wal aini da duk mun sallama amma zancen da ake wannan kissa ƙarya ce ba ita haka ko kawar da mutum zai shi ne ya kawo tabbacin ta an gane sannan kuma sai a zo a kalli daga manzon Allah aka rawaito ko daga waye wannan ta farko ta shafa sai Imam Malik bata inganta ba to in mutum ya ingantar da ita ma ta tsaya kan cewa maganar Imam Malik abinda maganar za ta samu shine ne a ce ta kai matsayin a iya kallanta a yi sabani akan matsala amma ba ta zama hujja ba shi ko utubi da ba a san waye shi ba a arabi ba a san waye shi ba to wanda ya rubuta shi ya sanya dalilin kan shi shine ne ko ba haka bane Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta waɗannan matsaloli suna da saukin a fahimce su amma ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya horewa a fahimci na ne muka tsaya akan wannan bincike cewa wannan maji'i zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafi rayuwarsa ne domin siyakin haka yake nuni siyakin yana nuni haka ne saboda kasancewar istighfari daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dama a nemi in ba a rayuwarsa ba zai yiwu ba amma bayan mutuwarsa to ba a neman komai a wurinsa sallallahu alaihi wasallama abin ne da ake nema na ko na yi maka addu'ar ko na abin duniya ba a cewa ya rasulullahi ba ni kaza kai kana duniyan nan shi yana kabarinsa wannan abin bai halatta ba malam yace bal zalika shirkun kai wannan shirka ce da Allah ba a roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kudin ana wani magana duk sai ku wani iskun shi tsoro kuke ne kun yadda da zancen ko muku yadda haka magana take saboda wannan sufayen sun rikita wa mutane addini wallahi sai faɗan wannan sai ya zama wani abu da sai mutum ya rika jin wai kamar ya rage wa annabi daraja wallahi ku daina wannan abin nan musulunci yana nan musuluncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yaushe ne duk abin da aka ciso cikin sa kuma Allah madaukaki zai bayyana wa al'ummar musulmi a gane shi yau ba a roƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yanzu yana cikin kabarin sa kace ya rasulullahi ba mu wani abu wannan bai halatta ba ba saboda ba shi da daraja ba saboda ba zai iya ba a yanzu mai yin wannan shine rabbus samawati wal ardi kuma wa huwa hayyun la yamut an fahimci wannan abu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana tauhidi ya ƙara tabbatar da mu akan tafarki madaidaici wa akhiru da'awana ان الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تو انت دي ما نعمل تعالى